da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna tare da ni Zahra Aminu Fage.
A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau 6 ga watan Oktoba na shekarar 2022, albarkacin wannan wata da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin wayar da kan jama'a akan cutar dajin mama. A yau maganar kenan.
Sauraronmu, muna tafa da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta tuntuɓi masu ruwa da tsaki akan cutar dajin mama, sannan za mu ziyarci filin ƙwalamarmu.
Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu saurare, kamar yadda muka bayyana a farkon shirin, Majalisar Dinkin Duniya ta ware watan Oktoba na kowace shekara domin wayar da kan jama'a da kuma faɗakarwa akan cutar dajin mama, wato breast cancer a Turanci. Sabili da haka ne wakiliyar sashen Hausa Abuja ta gayyato mana ƙwararriyar likita da za ta yi mana ƙarin bayani, Hawwa Ugareki.
Masu sauraro, muna tare da Dr. Hannatu Ayuba Amadi, an ce waka a bakin mu ita tafi daɗi. To likita ke faɗa mana sunanki.
Assalamu alaikum, sunana Dr. Hannatu Ayuba Usman, ni likitan gefen fannin kansa ne, mummuna maganin kansa ta gefen magani chemotherapy da kuma gefen gashi radiotherapy.
To likita, masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan dajin mama, wato breast cancer.
Ciwon dajin mama ciwo ne da ya danganta da nonon mace. Ana samun shi yawanci a mata, amma maza ma ana iya samu. Shi wannan ciwon kansan mama yana iya faruwa ne a hankali mace ba ta sani ba. Shi yasa ake son a dinga duba nono bayan haila, kamar da sati ɗaya ki dinga duba nonon ki, kina wanka ruwan sabulu na kan jikinki kina dubawa. Yana iya zuwa ne gila mace ta ga kaman kullutu, ko kuma ta ga kumburi a hammata, ko kuma ta lura da fatan nonon ya canza, launin shi ya canza, ko kiga jini ya tattaru kaman bawon lemu, ko kuma wani lokaci jini, ko wani lokaci ma ruwa, ko wani kala, wani launin ruwa na fitowa daga bakin nono, da kuma dai makamantansu. Fatan ne wani lokaci ga kaman dan kullu, ko wani kaikayi ma wani lokaci, ga wani lokaci kaikayin bakin mahaifa, bakin nono a rasa ganewa. To shi yasa ake son idan mace ta lura cewa akwai canjin launi haka, ta tuntuɓi likita.
Shin akwai wani abu da aka tabbatar da cewa shi ne yake haifar da dajin mama?
Ci abubuwan da ke haifar da dajin mama suna danganta daban-daban. Akwai wanda a cikin jinin mutum ne, ana kiran shi genetics. Wannan ba yadda za mu iya nunawa cewa lallai wannan ne ya jawo, a'a. Don su ki ga wani lokaci akwai a zuri'a. Uwa tana da shi, ya tana da shi, ko kaka uwa tana da shi, da makamantansu. Amma kuma akwai wasu ana kiransu non-modifiable risk factors, wasu abubuwan da idan mutum yana da shi yana iya tura mutum ga samun ciwon nono, kansan nono.
Kamar me dai?
Kaman an lura daga bincike na fasaha da kimiyya, an lura wasu masu kiba da yawa, da kuma wasu magungunan da wasu aka karba, kaman hormonal medication, da kuma wasu kuma har da rashin motsa jiki da makamantansu. Amma dai shi wannan na gado yana da yawa sosai, amma kuma gaskiya har yanzu akwai bincike da ake yi akan shi, ana ƙara kayyadawa, ana ƙara bubbudawa a gane ainihin tushen cututtukan nan. Kuma daga wannan binciken ana ganewa yanzu da magungunan da ake amfani da shi, shi yasa yanzu magance kansa nono ba kaman da bane. Abubuwa sun canza, kuma ya kamata mutane duk su sani cewa yanzu akwai magungunan da mace ma dinga sha kaman tablet, ba sai ma kemon nan ba. Akwai kuma magungunan da wasu kuma akwai kuma wanda za a daba da allura, akwai wanda kuma fanni dai daban-daban. Wani fa wani lokaci fa idan mace ta zo ma da wuri, kila abin da ya kamata a yi mata dan magani ne na kemo da kuma aiki a dan cire fannin ma nonon, ba ma yanzu ma sai an cire duka ba. Akwai bincike na fasaha da kimiyya da aka gano cewa ba ma kodayaushe ake aikin nan ba, amma idan bai yi nisa ba, dan yayi nisa gaskiya za a yi kemo a fara, sai kuma an dan hada da aiki da kuma gashi.
Cutar dajin mama kaman cuta ce da ake iya gado, idan har mace ta gane cewa yayarta ko mamanta ko wani nata a dangi yana da wannan cuta, wace hanya za ta bi domin ta kare kanta daga cin karo da wannan cutar, ko kuma koda ya zo abin ba zai yi tsanani ba?
Shi yasa yanzu irin masu ana kokarin fadakar da jama'a cewa mata su dinga zuwa ana screening test, kuma idan an samu damuwa a yi magance shi da wuri. Kuma akwai test inda kuma ake yi gwaje-gwajen da ake yi, ana kiransu BRCA mutation test, bincike iri-iri da ake ganewa mace in ta gane tana da wannan za ta iya samun irin wannan damuwan, sai a magance shi. Wani lokaci ma a dan yi aiki, wani lokaci kuma a bata magunguna tana sha, ana kuma follow up ana dubawa. Amma yanzu ciwon kansa mama bai kamata a ce mace tana da ciwon kansa ba ta dinga jin tsoron zuwa asibiti, saboda yawancin damuwan kenan ana tsoron kada a zo a yanka mama na, sai su dinga tsoro ba su tafi asibiti da wuri ba sai ciwo yayi nisa. To yanzu akwai fannoni da hanyoyi iri-iri, kai hata na'urorin gashi yanzu daban-daban iri-iri, hata shi aikin nonon ma yanzu ana ganewa, in dai mace ta zo da wuri an samu an yi mata, akwai ayyukan da ake yi ba sai an cire duka nonon ba ma yanzu.
Daga wace shekara ne ma aka fi samun wannan cuta?
An fi samun shi ne daga wanda suka yi da shekaru sosai, kaman 40, 50, 60, amma yanzu ana ƙara gani kuma a matan da ba su kai haka ba. Shi yasa ake son a dinga dubawa da wuri, ana magance shi da wuri.
Su ma mazan suna iya gadon wannan cuta ko kuma suna su zuwa kawai yake?
Ana samun ciwon mama, kansan nonon mama a maza 1 bisa 100 yake, bai da yawa, amma ana iya samu. Ki ga namiji ya zo wani lokaci da dan kumburi a nono, an taba cirewa ko kuma bai gane ba dai, haka yana yawo da shi haka har abu yayi nisa. To amma da yake su maza ba su da nono sosai, ana yawan ta ganewa da wuri, ana yawancin ganewa da wuri ba kaman na mace ba.
To likita, yaya ma ake jinyan wannan cutan dajin mama? Misali idan mace ta gane tana da wannan cutar, yaya ya kamata ta kula da kanta, sa'annan yaya ya kamata a kula da ita?
Shi ciwon dajin mama yanzu akwai yadda ake ma ƙara nuna mana, ana ƙara gyara jinyan shi, saboda yanzu akwai test. Kin ga abun ce sa na gaya miki irin taro haka da muke yi, ana ƙara faɗakar da mu, saboda daga test ɗin nan da ake gwaje-gwaje nan da ake daga tsokan wannan kansan, za a gane wani magani ya kamata na mace ta yi amfani da shi. Wani lokaci ma targeted treatment za a fara, wani lokaci kuma sai an fara ɗan an taɓa kemo, sai a je a yi immunotherapy, targeted treatment, a yi gashi. Wani lokaci ma hormonal treatment ɗin nan ma ya wadatar, amma sai an duba daga wannan sakamakon wannan binciken. Shi yasa yanzu ba a son a cire abu a nono, a jikin mutum a zubar. Duk abun da aka cire a kai asibiti a gwada, a duba, a tabbatar. Saboda da yawan lokaci zaka ji mace ta yi taɓa kullutu, an cire an zubar. Da yawa masu zuwa daga karkara, ana karkara muna samun wannan kalubalen. Sai a ce ai an taɓa cire abu a shekara ɗaya, an zubar, an taɓa cirewa na biyu, kin ga haka bai kamata ba. To kuma shi magance maganin kansan mama yanzu muna haɗawa har da ma duba lafiyan haihuwan mace nan gaba, saboda ana kiran wannan fannin oncofertility. Yanzu akwai magungunan da ake cewa a dinga ba mace haka da ke wannan ciwon, don a taimaka ƙwayayenta, kada chemotherapy ya ɓata, kada chemotherapy ya kashe ƙwayayen. Don bayan ta gama management ɗinta, sai a duba wani irin dabaru ne za a yi na kimiyya da fasaha za ta iya samun ƴaƴa na kanta. Domin wannan babban kalubale ne, mata da yawa ba su san zuwa magance ciwon kansa, saboda suna tsoron an ce kemo idan kayi za ka daina ganin haila da sauransu.
To yanzu za a iya cewa kenan kimiyya da fasaha ta kawo mu lokacin da za a iya yin dajin mama a warke har mace ta haihu ta shayar da dan kenan?
Haƙo. Da izinin Allah, Allah ya kawo wannan, kuma har yanzu ana kan bincike, kuma mu ma a nan Najeriya ana ta ƙara bincike, kuma muna ƙara faɗakarwa, muna ƙara kuma kira ga masu kawo bincike cewa su zo su dinga bincike, saboda mu ma mu gane abin da ke wa mutanen mu aiki sosai, saboda yawanci magungunan da muke amfani da su kin ga an yi bincike ne a cikin baturai masu farin fata. Saboda haka yanzu duk wannan dabarun da binciken fasaha da kimiyya da ake yi, muna ƙara faɗakarwa, muna ƙara kira ga a kawo mana research, a kawo mana grants, a kawo mana bincike, mutanen mu ƙara gane kan irin ciwon dajin da ke damun mu, kuma mu a gane wanne magani ne yafi kyau ma mutanen mu.
To idan aka duba cutar daji tana da yawa, wacce aka fi samu ma a nan Najeriya?
Ya danganta da yadda kika lura da kuma inda kika duba. Kaman kin ga duka, idan an duba duka Najeriya za a ce cutar dajin mama, amma idan aka koma can wuraren mutanen mu can karkara, can arewa, za ka ga ciwon bakin mahaifa da dajin nono suna kusa-kusa, har shi ma na bakin mahaifa yana fi.
To likita, daga ƙarshe gaba ɗaya, wacce shawara zaki ba wa mutanen mu, ko musamman ma mata, game da ciwon dajin nan na cewa ai gaggawar zuwa asibiti fa dan cutar nan in tayi tsanani kuma abun baya kyau?
Ina ƙara kira ga ƴan uwa, uwayen mu, kakannin mu, kannin mu, ƴaƴan mu, duka da ƴan uwa da abokan arziki mata, dan Allah duk in dai akwai damuwa ai saurin zuwa asibiti a duba. Kuma idan ana buƙatan ayi biopsy ko test, ayi da wuri, kuma ka tabbata ka je asibitin da ke da wayannan na'urorin da za a yi. Ba a yi aiki a cire abu a nono a zubar ba, a tabbatar an yi testing, an ƙayyada, an tabbatar in shi in ne, kuma a tura ki kuma duk asibitin da ya kamata. Akwai oncologist, akwai likitan daji, shi wato oncologist da zai duba, da sauran likitoci, saboda fa hallaruwa ya kamata a yi fa, likitoci daban-daban ta fanni daban-daban, ana kiransa multidisciplinary management, a duba, saboda yanzu ba maganin cikansa kawai ake ba, ana so a magance ciwon da ke damin baiwar Allah nan. Saboda haka za mu duba daga irin ciwon da ke daminta, shekarunta, ta taɓa haihuwa ne, menene kuma tana buƙatan haihuwa nan gaba, kin ga duk wannan za a duba. In aiki za a yi mata, wani aiki zai fi mata, in gashi ne wani gashin zai fi mata. Yanzu fa ana personalized medicine ne, muna so mu canza yanayin duba kansan da ake a Najeriya.
To madalla, har ila yau Hawwa ba ta nisa ba. A baya-bayan nan ne ta halarci wani taron ƙungiyar likitoci da ke faɗakarwa akan abubuwan da ke kawo cutar daji da kuma hanyoyin kariya a Najeriya. An gudanar da taron ƙarawa juna sani kan sabbin hanyoyin maganin cutar daji. A zamanin baya akan lissafa cutar daji cikin gagararrun cututtuka masu wuyar magani. Ga Hawwa da cikakken bayani.
A duk shekara likitoci a bangaren maganin cutar daji kan hallara don tattaunawa da faɗakarwa kan sabbin hanyoyin maganin cutar daji da kuma binciken da ake yi na kimiyya game da cutar. Taken taron na wannan shekarar shine sabunta yadda ake maganin cutar daji a Najeriya. Ƙwararriyar likita a bangaren maganin cutar daji a fannin gashi, wadda ake kira da chemotherapy a Turanci, Dr. Hannatu Ayuba Usman, ta yi ƙarin bayani kan yadda irin wannan taron zai taimaka wajen wayar da kan jama'a game da cutar daji da maganinta.
Irin taro haka zai taimaka matuƙa, saboda ta wani gefe ne giɓaɓen nan, ana kuma duba dabarun da za a yi a mamaganci giɓayen nan, tun daga advocacy, sanar da jama'a, sanar da gwaje-gwajen da ake na kansa, tun daga kuma tsara har irin gashi da irin chemo da za a bayar, har da follow up. To yanzu har na'urorin aiki na na tsakiyar kwakwalwa yadda za a bi ba sai an bula kan ba dabaru iri-iri yanzu ana samu kiga mutum ya masa gashin kwakwalwa ya dawo yana abin da ya saba yi ba kaman da ba
haka kuma taron ya duba yadda za a bawa masu fama da cutar daji cikakken kulawa ta yadda za su yi rayuwa mai inganci a cikin al'umma kamar yadda Dr. Shehu Salihu Umar ya bayyana
za mu ƙara isar ma su masu cutar dajin da irin sabobin sako idan aka kai mishi irin wannan ilimin can din zai yi amfani da shi wajen neman makanshi lafiya ko da ma a birni ne idan muka ƙara inganta wayar da kan mutane akan wannan sai ga mutane za su iya zuwa da wurwuri inda za a iya magani cikin sauki kuma ana iya a samu dogon rai bayan an gama cutar
Dr. Mustafa Muhammad ya ja hankalin mutane ne da nuna muhimmancin zuwa asibiti a lokacin da cutar ta soma
kiran da muke dama a irin wannan ranakun shine su mutane ko da a ce mutum ba shi da kuɗi ko wani abu ya zo asibitin saboda in ya so za a san ya za a yi saboda ita cuta na jeji da ake cewa ba a warkewa ba haka bane ana iya warkewa aka same su a farko matakin farko akan iya magani har akai ga warkewa
sunana Dr. Abba Ali Tijani ana nuna mana yanda dai wannan sabon binciken da aka yi na shawo da shi wannan kan kansan wanda in mun koma wuraren mu ifishin sun zo mana inda zamu yi mu apply wannan sabon ilmi na kimiyya da aka samu
a nasa bangaren kwararre a fannin harhada magunguna Dr. Richard Michelia ya ce yanzu ana samun magungunan cutar daji da rahusa
gwamnati ta sa ido akai akwai NGOs ko company masu magani din ma sun hada kai da pharmacy su ga cewa wannan sadan magungunan nan an sokar da su pharmacy suna dealing directly da company masu yi kai yasa cewa yau an tashin waye gari kudin sadan magungunan kansa din ya sokar biye da haka muna so mu ga kamar yanda ake a HIVS ana bada magunguna ma kyauta
Hawwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya
Sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu karkarar shirin ga wakilin mu daga Damagaram Tamar Abari da bako da ta gayyato mana a shirin mu na kwallama.
Assalamu alaikum shirin yau da gobe barkamu da warhaka barkamu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci a yau a bangaren shirin kwalama za mu duba wasu abubuwa kamar girke-girke ne ko kuma ba girke-girke bane kamar kwado ne da zamu yi akasari a nan jamhuriyar Niger a wannan lokaci na damana kamar yadda aka saba akwai ganyayyaki da dama da ake samu to al'ada nan mu a nan Niger duk kowane gida da rana kwado ne ake yi mafi yawan gidaje ana yin kwado koda an dora tukunya an yi girki to wannan kwadon sai an ci shi saboda lokaci ne na damana lokaci ne da ake samun ganyayyaki da dama irin su gasaya tafasa gurji akwai zogala akwai kirwadi ko kuma me ake ce mishi gajanga irin wake kananan nan da dai sauran su to a yau insha Allah masu sauraro na shirin kwalama za mu duba mu ga yanda ake waɗannan kwado daban-daban assalamu alaikum muna tare da malama Maryama wadda za ta mana daya bayan daya wannan kwado malama Maryama da wanne ne za mu fara
to assalamu alaikum masu sauraron mu za mu fara da kwado na zogale zogale dai kowa san a halin yanzu
yan
makka ba zogale ba yanzu a turanci aka ce moringa kowa ya san a halin yanzu ana amfani da ita kuma tana ɗaya daga cikin ganyen itatuwa wanda take da amfani da magunguna a jikin dan adam to a yanzu zaka ji mata ko ina suna talla suna ga zogale to anan akasari anan jamhuri Niger abinda muka himai da himma musamman ma nan jihar da magaran mu shine wannan kwado na zogale kwadan zogale da yanda zaka yi ta ita dai zogale da zaran ka same ta to in dan ya ka samu zaka hige ta ka gyara ta ka dahwa ta kuma wajen dahawa akan sa mata yar kanwa kadan kuma akasari wasu sukan sa sukari domin ƙara dadin dandananta ta ƙara yin zaki akan sa mata sukari to idan aka sa sukari da dan kanwa aka dahu wannan zogale to zogale ka ta dahu ka ta ce ta kame da ta gehe shi kan shi ruwan amwani ake da shi tunda na har sai da shi ake saboda
ana sha ba
yana sha yana sabke hawan gishiri yana sabke hawan sukari duka yana sabkewa to wannan zogalen zaki gyara take aje ta gehe guda nan kwano sai ki zo ki samu albasa ki ki samu tumatir danye ki samu tigadige ki samu attarugu ki samu
tigadige kamar wasu ba su san ba ko me tigadige kamar gyada da aka soya ta aka markade
yawa markadan gyada shine tigadige to ki same shi ki samu tahornuwanki da attarugunki da dan maginki saboda dadin dandano ko da yake ba kowa ba yake son amfani da magi yanzu to idan kika zo ki cikin kwano kin wanke kwanan ki da dan manki kika sa wannan markadadda gyadan nan zaki fara zubawa to daga dige yake bita da mai sai ki dame ta ki dame ta ki dame ta tayi ruwa yake zo ki yanka albasa ki yanka tumatirin ki danyi kuma nan bangare guda kin daka tahornuwanki da attarugu zaki gama sai ki sa koshiya ki dama ki dama ki dama to bayan kin dama sai ki dauko na yan makata ki sai ki hada idan kika hada sai ki
ci
zogale sai ki hada ki ya mutsa shi sosai amma in kina so ma dandanan yayi yanda kike so kikan iya sa lemun tsami bayan da kin sa dan gishiri dan magi in kike sa lemun tsami to kika kwada shi ina ji malama tamar wannan kwadan da ake a cikin gida kin ga akasari kika same shi da biredi yahi komi dadi
da
biredi yahi komi dadi sannan kina iya cin shi da horar shinkawa kuma wasu sukan sa garin rogo wasu kuma sukan ci shi haka nan amma wallahi da zaran kika dandana shi da biredi bale irin wannan biredi na Najeriya kika samu kika ci wannan hadin da shi to wallahi baki ba ro miki ya sai dai ki sha ruwa kawai
to yanzu kuma sai a mana kwadan gasaya da tafasa sai yanzu ana samun tafasa
to tafasa kin san duka kamar yanda muka hudi lokacin damuna lokacin shine wannan ganyayyaki to akasari dai
ai kin san yanzu in kika je kasuwa daga tafasa gasa ya zo galan duka gasa na lokacin su ne yanzu na damuna
lokacin su ne na damuna to akasari tafasa kin ga mutane wasu akan yi dambu da ita wasu kuma akan kwada ta tare da garogo kamar yanda na gaya miki tunda wasu ko su kwada ta haka nan to ita akasari ai kwada ta da kuli-kuli kika samu kuli-kulin ki bayan kuli-kulin nan ta fasaki a gehe an gyara ta an hudda ta an wanke ta an hida duk wani datti da take da shi kuma nan kuli-kulin ki zaki daka shi malama tamar ki sa mishi accepta busassa ki sa dan tahornuwa ki shi yanda kuli-kulin zai zange kamshi da attarugu ki zo ki dama shi a cikin kwano bayan kin dama shi kin yanka mishi albasa da su tumatiri danye zaki kawo da mai da aramma shi sai kika ta wasannan taki ki sa ta ta wasannan idan kika sake ka kwada ita ma malama tamar wallahi baki ba yaro mai kiyuya saboda abubuwa ne wanda yanzu ake amfani da su kuma masu muhimmanci a jikin dan adam
to yanzu kuma yayi magangara kwankwatsan uwar lare na kamzo da ake kin san shi kwankwatsan uwar lare kamzo ne ake hadawa kamar akwai kamzo akwai na shinkafa akwai kamzo na tuwon laushi akwai kamzo na kaman burabusko in aka yi kamzo iri-iri ne to shi yanzu wannan kwankwatsan uwar lare akasari mutane sai su ga sai kamar talaka wanda mai karamin karfi shine zai yi to nike baki labari malama Maryama ni akwai wata yar uwata ba ma anan ba take a Turai take amma duk ran da ta sauko kasar nan sai an nemo kamzo an mata kwankwatsan uwar lare kin gani shi ma kwankwatsan uwar lare din abinci ne wanda ko in aka maka shi bari dai mu ji daga bakin ki
to malama tamar ni na taba wani kwankwatse da nayi wani bako da ya ci kwankwatsan nan wai yake tambaya ta ina na samu wannan kuskus din yara suka yi dariya ne dariya na ce wallahi ba kuskus bace kwankwatsan uwar lare ne nayi kwankwatsan uwar lare kamar yanda Hausa kan fadi kamzo ne zaki samu, amma kamzo mahi yawa wanda yake kyan yin shi sai kamar in kin kwalhe tu wannan kamzan da yake babbakowa daga kalkashin tukunya, in ma na tuwon tsaki ne, na shinkawa, na tuwon laushi, wani sai kiga subuk, in kina so ki zanki irin wannan kamzan da zaran zaki dora tukunyar ki to shaha mata mai, idan kika shaha mata mai kawai yake zuba ruwa, ko tuwon laushi ne kika kamzan nan daga ya taso gaba ɗaya zai huta sukuf ki aje shi, bai bai ba baki ba bai ba komai, ga na tuwon tsaki, ga na shinkawa, kunkusan uwan lare abin da ake so, kamzan ki ne zaki samu mai kyau, kamzo da kin gyara shi ba kasa ba kura ba datti, kin hece shi kin daka shi a turmi, in kika daka shi yayi cas kamar burabusko, a lokacin zaki zo ki sa ruwa ki wanke shi, idan kika wanke shi duk wani datti zai hayo sama ki tace shi, ki hece shi, ki baza shi a satare nan bangare guda, kin zo kin dora tukunya ki malama tamar, wannan tukunya taki zaki zuba mai, ki kawo tumaturi ki sa, ki kawo albasa, ki ka attarugu, ki ka abubuwan da ya kamata wanda zaki miya, ki samu yar daddawa, ki kunkwatsa ta da ita da attarugu ki zuba da tawarnuwa saboda kara kamshi da armashin tuwon, wannan daddawa in kika kunkwatsa ta da ita da attarugu kika zuba, sannan sai ki samu yakuwa ki, yanzu akasari akan yi da yakuwa kusassa, yanzu lokacin damana ne akwai yakuwa danya, yakuwa danya ma tana yi, saboda wanke ta zaki ba yi yanka ba zaki, a'a dake ta zaki limsu a turmi, idan kika dake ta he kisa,
ina ga wasu kuma suna karawa da busassa
musassan ma yahi, wai saboda kin san aka ci zamanin abu a yi shi, yanzu ana zamanin danya, eh akwai busassa danya ce, ai mutane ke sabawa sai su shanya ta ta bushe, to wannan yakuwa taki in kika sa kika soye komai da komai, kika tsaye da ruwan miya sai kin daidaita ruwan ki, kin ga ya tawaso da man ki sashe tamar a cikin duwan da huwa taki, man gyada ko man gyada ko man jinor ma, eh ko man jama ra'ayin ki dai man ki da kike so, to wannan kamzo da kika gyara sai ki zo ki gyara shi ki sashi a ciki, in kika sashi malama tamar buri dai zai miki kausai, ki ga ya tsotse, ki murza magi tun can kahin ki sa kamzan kike murza magi, buri dai zai miki tamar zaki ga ya tsotse, ya kunan ta bi shi kayan miya sun bi shi kamshi tijim, wallahi tamar kika huddo wannan kunkwatsai na rantsi da Allah, ummace zatta daho ma ka da nama ta ka miki ba a cin shi wannan kunkwatsai za a ci,
haka na gaya miki, nace miki yar uwata tana saukowa za ta ce to a nemo min kamzo na, amma ba fulata na ce, amma akwai cin kwankwatsan uwar larai,
kin ga banda kwankwatsai ma na kamzo malama tamar, akwai na biredi da ake yi, wannan biredi busheshe, musamman ma irin wannan biredi namu da ake na bulangeri dogo, wannan burodi wajen akwai mutane na musamman da suke zuwa wajen masu shayi su ce a tara musu wannan burodi,
kuma nan bulangeri,
yawa ko bulangeri a tara maka busheshen burodi, malama tamar busheshen burodin nan idan kika siye shi a kasari mutane anan ga daka shi kike, kin ga in kika daka shi yana kika ga jikon garugu haka kike mishi, yanda zaki jika shi ke yi hwa mishi ruwa, ki gyara shi, ki yanka mishi albasa da tumaturi da magi da mai, a ci shi fiye da yanda baki tsammani yayi dadi,
kuma a kwada shi,
a kwada shi, akwai wasu ko wanda idan kika same shi busheshen biredin nan tamar zaki zo ki dora tukunya kike sa dukkan abubuwan da ya kamata, in ma tumaturi ne, in aka samu wannan busheshen biredi zaki zo ki soye man ki da kayan miyan ki, ki tsaye da ruwan miya ki sa tumaturi, wannan biredin zaki zo ki bugashi, to sai dai shi ya sha
sama-sama,
shi ya sha bamban da na kwankwatsai, saboda kwankwatsai yana bukatar ruwa tun da kamzo ne, to shi ko biredin bai bukatar ruwa da yawa, ruwa madaidaici kike zuba tamar, ki zo ki sa biredin nan naki, wallahi wallahi tamar baki ba yaro mai kyuya, ko kuma biredin nan idan kika daka shi akwai wanda zake daka shi, ki zuba mishi ruwan zahi kawai, ki kada madara ki zan isha, yanzu kai ya waye mata zake gani masu iyali wajen masu sayar da biredi suna nemo wannan busheshen biredi, bale ma in kika kwada shi inda kike kwada garin kwaki, to wallahi biredin nan irin dadin shi, shi ma na rantsi da Allah aka ce shi wuni zai ana shan ruwa a cikin gida.
To malama Maryama Usman, mun gode, Allah ya saka da alkhairi, kun ji irin yanzu a wannan lokaci na damana irin kwade-kwade da ake yi wanda ba sai an kashe kuɗi da yawa ba, kuma a talauci sai ka ci abinka, ka ci ka koshi, ka sha ruwanka, ka miƙe, wani ma bai san ba komai ka ci, kuma ras ba wani damuwa, ba wani komai, iyali kowa da kowa sai ya ci ya koshi a dan kuɗi kalilan.
Sai
Masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin wanda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayan sa, wato Julie Lazar Gresham, tare da abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna, da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.